Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zallunta. Yaƙi da almundu hana kare haƙƙin dan adam bin gadan marayu, haƙoƙin ma'aikatan da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau za mu ɗaura kan batun ƙorafin jami'an 'yan sandan Najeriya kan maƙalewar haƙƙinsu na aikin al'umma don samar da zaman lafiya a ƙasa. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunel. Idan wataƙila mai sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata, mun kamo ƙorafin wasu jami'an 'yan sanda da suka share yawancin shekarunsu suna aiki a Maiduguri jihar Borno, musamman ma lokacin da aka sami illar 'yan Boko Haram. Suka kuma bayyana mana cewa sun yi aiki na tsawon shekaru 35 kafin su yi ritaya a 2018. Amma wasu haƙoƙinsu na tun lokacin da suke aiki sun maƙale. Kwatsam sai ga wani jami'in 'yan sanda mai matsayin sufeto da bai amince mu ambaci sunansa ba, ya saurari shirin da muka gabatar kan 'yan sandan da suka yi ritaya, inda ya ce gara su ma da suka samu suka ajiye aiki lafiya. Amma akwai waɗanda ke kan aiki a yanzu da ke rayuwa hannu baka hannun ƙwarya.
Na saurari wannan shiri na ciki da gaskiya, sabili da akwai abubuwan da yake damunmu a jami'an sanda wanda ba a kyautata mana, har da waɗanda suka yi ritaya har wa yanzu ba a kyautata musu. Waɗansu sun yi ritaya, ba su da abinci, ba su da abin da za su ci, balle su biya ma yaransu makaranta. Wanda muke aiki a yanzu muna da arrears wanda ya kamata gwamnati da kuma shi mai girma Inspector General Police da shi mai retire MD Abubakar da kuma shi mai rike da Police Committee na Abuja, wato Senate da dan House of Reps, muna kiransu su dubi mu da idon rahama da kuma idon tausayi, sabili da abubuwan da yake tafiya ya kamata kyautata ma 'yan sanda, sabili da su gudanar da aikin su a yadda ya kamata. Mu muna tabbatar da cewa idan har aka biya mana hakkinmu, za mu yi aiki babu kama hannu yaro.
Wato abinda muke magana nan shin kuma da kuke aiki, akwai waɗanda cikin ku suke bin wani bashi ne da ba biya su ba?
Kwarai kuwa akwai, muna da areas da aka promote namu daga inspector, confirmed inspector zuwa sama. Muna da areas wata 6 waɗanda aka biya daga kan constable zuwa on confirmed inspector tun watannin da suka shige 2. Har wa yanzu za a ce za a biya mu yau ne ko gobe ne, za a biya mu yau ne ko gobe ne, har wa yanzu shiru. Kuma muna gani shi wanda ya kamata ya yi magana a kan wannan kudin shi ya kusa ya tafi, shi ne muke kira. Muna ce ma waɗanda suka kunshi wannan rayuwarmu da su kyautata mana domin mu biya bukatu iyalinmu da namu na kanmu, domin mu kama aikin dan sanda wanda za mu iya yin shi bilaki da gaskiya tsakaninmu da Allah.
Ka ce wanda ya kamata yi wannan abun ya kusa ya tafi, waye ne wannan?
Shi Inspector General Police wanda yake kan kujera yanzu, shi ne wanda ya kamata ya yi magana a biya mu wannan hakkin, domin waɗanda aka biya su daga baya daga constable zuwa
shi Usman Baba Alkali kenan.
Shi ne da ya kamata ya biya mu wannan kudin, kuma har yanzu shiru ba mu ji abin da yake tafiya ba. Amma daga on confirmed inspector zuwa ƙasa an biya su, mu kuma muna wanda muke sama level 8 zuwa sama ba a biya mu ba tun wata 2 da suka wuce da an biya wa sauran. So muna kira da shi Inspector General mai girma, Inspector General Police Alkali Baba, ya dube mu da idon rahama da idon tausayi, ya kyautata mana kamin ya tafi, shi ne muke kira. Kuma har wa yanzu batun maganan allowance, election allowance, an fara biya saura. Idan za ka gani, za ka ga kai kana banki daya da dan wanka, sai ka ga ya same allowance na election din kuma kai baraka ya samuwa ba. Akwai wanda aka biya daga tun zaben shugaban kasa, wadansu sun samu, wadansu har yanzu ba su samu ba, da an zo kuma an fara biya wannan din da za a fara biya wannan na gwamnoni da sauran yan majalisar jiya, sauran ma sun samu har yanzu ma sauran ma ba su samu ba. To muna kira shi mai girma Inspector General Police ya dube mu da idon tausayi, ya san da cewa mun ba da rayukanmu ne domin mu yi aiki, mu bautawa kasarmu, mu tabbatar kasarmu ta zanna a cikin koshin lafiya. To shi yasa nake kira da murya mai karfi da wayanda abubuwan din ya shafa da su taimaka, ya kamata su taimaka domin yan sanda su yi aikin su tsakanin su da Allah. Shine abinda nake so in kira su manyan shugabannin mu su dube mu a cikin wayannan al'amarin da muke ciki.
Wato kana nufin kuma rayuwarku ba ku jin dadin yadda kuke gudanar da aiki kenan yanzu?
Eh, gaskiya ba mu jin dadin rayuwarmu, saboda akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana a cikin rayuwarmu. Akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana, wanda kuma a gwamnati ta zubar da mu kara a zube, wanda kuma mu ne idon gwamnati, mu ne a cikin aikin siyasa, mu ne a cikin wannan demokaradiyya, mu kuma ba a kyautata mana yadda ya cancanta.
Akwai abin da ka faɗa ka nuna idan aka kyautata muku ne za ku yi ayyukan da suka dace wani abu mai kama da haka. Yanzu wannan rashin samun abubuwan na rage ƙarfin aikin da kuke yi ne?
Kwarai kuwa yana ragewa, yana ragewa, saboda idan har za ka iya ba wa yaronka fartanya wanda yake da kyau ya tafi gona da shi, zai yi maka noman da ya cancanta. Domin idan baka ba shi fartanya wanda ya cancanta ba, to yaro nan ba zai maka noma da kuma aikin da kake bukata ya yi maka ba. Saboda akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana. Kaga batu maganan uniform, tunda nake a rayuwana ba a taba daukan uniform a bani ba, daga cikin salari na ne nake daukawa in sai uniform da shi. Idan aka gani na fita da kyau, ni aikin nakan dauki kudi daga cikin albashin da ake bani in sai uniform da shi, in dinka da kudi na. So akwai wayansu abubuwa da yawa wanda ya kamata a kyautata ma rayuwar dan sanda, takalmi da sauran kayan sawa da sauransu. Amma kamar ni ban taba karban kyauta ko kuwa daga wurin hukumar yan sanda da cewa an raba mana kayan sawa na hukuma ba.
Har kullum gwamnatin Najeriya na nuna tana sane da matsalolin da yan sanda ke ciki, kama daga waɗanda ke aiki har ma waɗanda suka yi ritaya. Cikin matakan gyara lamuran yan sanda har da soke rundunar yan sandan nan ta SAS, biyo bayan korafin jama'a kan jami'an da ke aiki a rundunar na cin zarafin jama'a ta hanyar ayyukan rashin imani, har hakan ya kai ga mutane ba sa tausayawa yan sanda idan suka faɗi wani halin neman taimako. Ministan yan sanda Muhammadu Maigari Dingyaɗi ya tabbatar da wannan batu na masaniyar gwamnati kan halin da yan sandan ke ciki da ke buƙatar a tallafa musu.
Kamar yadda na faɗa, muna cikin juyayi ƙwarai idan wannan abubuwan suka faru. Amma kamar yadda aka sani, yan sanda a ƙasar nan sun daɗe suna fama da rashin kayan aiki da rashin kulawa da matsalolin wuraren zama da matsalolin ofisoshinsu da kayan aiki musamman. To wannan shi yasa mai girma shugaban ƙasa ya fito da tsari iri-iri na ganin cewa an kyautata wannan matsayin. Kuma alhamdulillahi, kamar da kasai an fito da Police Trust Fund waɗanda suna tara kuɗi waɗanda za su fuskanci waɗannan matsalolin. Sannan kuma ba za ka ɗauki laihin jama'a ba a kan 'yan mutane 'yan ƙalilan wanda suka zama ɓata gurbi, domin in ka lura 'yan sanda a ko'ina cikin ƙasar nan suna ayyuka, kuma ayyuka na alheri, ayyuka kuma na a zo a gani. Ba ma a Najeriya, a cikin duniya ma duk inda 'yan sandan Najeriya suka je, za ka sun dawo da abubuwa na yabawa, abubuwa na mutuntawa, domin suna ayyuka su kamar da ya kamata.
Masu raro, za mu ci gaba da saka ido don ganin waɗannan mazaje da suke wa ƙasa hidima don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. A kasance da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ali Kaya daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumir ke cewa mu kasance lafiya.